أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قد الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 7 ga watan Muharram, hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442. A ci gaba da karatu da muke a littafin mai albarka na Umdatul Ahkam min Kalami Khairul Anam. A karatun da ya gabata mun tsaya muna cikin Kitabut Tahara. Mun yi magana a cikin babu tayammum, wanda yau insha Allah za mu fara babu al-haidi. A wannan babi da za mu shiga zai mana magana a kan jinin haila. Shi ma yana ɗaya daga cikin wato abubuwa da suke ake neman sarki a cikinsu, wanda shi jinin haila kamar yadda muka sani wani jini ne wanda yake zuwa a wajen mata wanda yana da lokaci kuma yana da kwanaki da ake irga shi wannan jini na haila din. Saboda haka idan ya zo kuma ana barin wasu abubuwa saboda zuwansa, ana barin sallah, ana barin azumi, ana barin wato taba alqur'ani mai girma, sannan ba a saduwa da iyali lokacin da ake tare da shi. Wato ma'ana wasu abubuwa da ake haramta wa mai jinin haila, kamar na janaba, wanda mai janaba ba zai yi ba, to shi ma ita ma mai jinin haila ba za ta yi ba. To saboda haka jinin haila ya kasance Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani mai girma cewa yas'alunaka 'anil mahiid qul huwa 'adzan fa'tazilu an-nisaa fil mahiid wala taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza taharna fatuhunna min haythu amarakum Allah inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Cewar kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, su wato Yahudawa sun kasance idan mace tana jinin haila to ana fidda ta cikin gida ma gaba daya, amma ita gefe ba abun da za a tare da ita saboda tana wannan jini na haila. To da ya zama haka, sai ya zama da musulunci ya zo, akwai sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Usayd ibn Hudayr da Uzbah ibn Bishr, suka zo suka ce ya Rasulullahi, mun ga yadda Yahudawa suke kin jinin mata masu yin jinin haila din nan, ko za mu sadu da su ne? To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a. To akwai Sabit ibn Dahada, shine zai tambaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jinin haila. Shine sai Allah ya saka da cikin Al-Qur'ani cewa yas'alunaka 'anil mahiid qul huwa 'adzan fa'tazilu an-nisaa fil mahiid. Ya Rasulullahi, suna tambayan ka akan jinin haila. To wannan jinin lallai datti ne ko kuma kazanta ce? Saboda haka ku ne sanci mata lokacin da suke cikin wannan jini. Wala taqrabuhunna hatta yatahhurna, kar ku sanci su har sai sun yi tsarki. Ko ya ka har nan idan suka tsarki suka yi wanka kenan, suka tsarkaka, fatuhunna min haythu amarakumullah, ku zo musu sayin da Allah ya rubuce ku, inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah yana son masu tuba kuma yana son masu sarkaka. To saboda haka sai ya zama wannan jinin haila Allah ya riga ya sanya shi akan mata. An ce a zamanin Banu Isra'il da matan su sun kasance suna sallah tare da maza kullum, sai ya zama matan suna kaman sun fifita akan maza din. Dalilin haka sai Allah ya saukar musu da jinin haila a su matan Bani Isra'ila, ya zama ana hana su shiga masallacin ma balle a yi sallah tare da su. Kuma sai malamin suka ce to idan aka ce yanzu jinin haila ya fara ne a zamanin matan bani Isra'ila aka saukar musu da shi to ba yake nan ba yin shi ba to kuma sai suka ce an yi shi a baya wannan karatun ba gana haka yana gwada cewar suna jinin amma dai baya tsawo sai da suka nuna wannan girman kai din nan sai Allah tsawata musu da jinin ya wuce iyaka sai na Aisha ta ce shi jinin haila an saukar da shi ne akan matan ɗayan Adamu ga baki ɗaya duk matan ɗayan Adamu to za su yi jinin haila to saboda haka wannan jini mace tana fara shi ne malamai sun ce yawanci mata suna fara shi ne daga shekara tara mu mace ta kai shekara tara za ta yi jinin haila amma kasa da haka idan ta yi jini to ba za a ci masa jinin haila ba amma in ta kai shekara tara daga shekara tara to in jini ya zo mata za a ce mata za a ce wannan jinin haila ne shi sannan kuma daga wannan lokaci din za a fara irgawa to wannan karatun da zamu karanta yanzu wannan hadisan da zamu karanta za su mana bayanin jinin haila sannan kuma da jinin istihada shi jinin haila shi ne jini da yake zuwa wanda aka san shi zai zo yayi kwanakin da zai iya tafi to jinin istihada kuma jinin ciwo ne wato bayan haila ya zo shi kuma yake zuwa to insha Allah dai idan muka karanta din zamu ji yanda za a rarrabe su an Aisha radiyallahu anha anna Fatimata binta Abi Hubaishi سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصطحاب فلا أطهر أفأدأ الصلاة قال لا إن ذلك إرك ولكن دع الصلاة قدر أيام التي كنت تحيدين فيها ثم اغتسلي وصلي أنكر بوانا حديثي دقاء عائشة الله كرم تهده anna Fatimata bintu Abi Hubaishi cewa Fatimatu ira Abi Hubaishi sa'alatin nabi sallallahu alaihi wasallama ta tambaya annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa qalat sai tace inni ustahabu lalle ni na kasance ina yin jinin istihada fala aqhur saboda ka bana yin sarki afadau sala shin zan ban sallah qala la sallallahu alaihi wasallam yace mata inna zalika irku lalle wannan wani jini ne da yake fitowa daga wata jijiya a jikin mahaifa walakin da isalata qadri ayyamin lati kunti tahidina fiha sai yace ki bar yin sallah gurgurun kwanakin da kike yin jinin haila a cikin su summa tasli sannan sai ki wanka wa salli sannan sai ki sallah wannan hadisi an samu shi daga sayyidatuna Aisha radiyallahu anha Allah ya ji da ita ta ce Fatimatu bintu Abi Hubaishi ta zo ta tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta zo ta ce ya Rasulullah lalle na kasance ina yin jinin istihada kaga daga farko ma wannan hadisin yana gwada mana maganar jinin istihada ne ba maganar jinin haila ba cewa jini ne yake zuwa mata babu iyaka bashi da tsawon kwanaki yana zuwa a jikinta da yawa dora man kamar da aka sani an kasa matan kashi uku akwai wanda ita sabuwa ce a cikin magana yanzu ne jinin haila fara zuwa mata akwai kuma wanda daman ta riga ta saba da wannan jini din sannan akwai kuma mai ciki saboda haka wadannan mata guda uku kowanne tana da yanayin ta ita wanda ita wato sabuwa ce jini yanzu ya fara zuwa mata hukuncinta daban ne a lokacin ne za a ga kwana nawa zai yi idan ya zo shi daga nan za a fara inda kwanakin jinin nata sannan kuma akwai kuma wanda ita dama ta riga ta saba ta san cewa lalle in ya zo yana yin kwana shida ne ko kwana bakwai ne ko kwana goma yake yi ta riga ta san wannan sannan kuma mai ciki kuma ita ciki yana hana zuwan wannan jini din to sai take tambaya ta ce ya Rasulullah jinin nan ya zo mini da yawa yana zuwa mini sosai fala aqulu saboda haka bana yin tsarki ya zan yi a fadu sala zan bar sallah ne tun daga jini yana nan qala la sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inna zalika irku lalle wannan wani jini ne yake fitowa daga cikin mahaifa wata jijiya ne ta cikin mahaifa take zubda wannan jini saboda haka walakin da is-salata kadari ayyamin lati kunti tahidina fiha, saboda haka ki bar yin sallah gurgurdan kwanakin da kike yin haila a cikin su. To anan malamin sun yi magana sosai, magana shine shi jinin haila kansa kwana nawa yake yi idan ya zo a wajen mace, amma a mazhaban Imam Malik dai suka ce kwana 15 shine mafi yawancin sa. Idan jinin haila ya zo ya kwana 15 to magana sa ta kare daga wannan lokaci. Imam Malik ya faɗi haka a fahimtar sa. To amma wasu mazhabin suka ce a Imam Shafi'i yace a kwana 10 ne, ba kwana 15 bane, ya zo ya kwana 10 shikenan. To wasu kuma suka ce a idan ya zo ya kwana 3 ma yayi, ya kwana 3 zai yi. Wasu suka ce kwana 1 zai yi ba, yayi kwana 1 ma za a dauka sa matsayin jinin haila. To sun kaba hujja da wannan hadisin da muke karantawa wanda suka ce ba ya wuce kwana 3 din nan, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki bar yin sallah gurgurdan kwanakin da kike haila a ciki, saboda ka ayyam, in aka ce ayyam baya wuce 10, in an ce ayyam baya wuce 10, in an ce yau, yau kenan kwana 1, in an ce yau ma ni kwana 2 kenan, in an ce ayyam kuma daga 1 ne zuwa 10, saboda ka ba zai wuce 10 ba. Da ya wuce 10 kuma sai da ce yauma, idan ya zama misali 11 kenan, sai a ce yauman ba za a ce ayyam ba. Suka ce saboda haka anan za a gane ma'anar wannan. To dai koma dai wanne kwana jinin yayi, idan jini ya zo yayi wannan kwanakin da zai yi din kwana 15, mu dauka a kwana 15 cikin dai shine mazhaban Imam Malik. To idan mace jini ya zo mata kwana 15, to daga wannan lokacin in ya ci gaba da zuwa sai ta dawo ta ci gaba da sallanta, ya zama jinin haila ba kenan, ya koma jinin istihada, ya koma jinin ciwo. To anan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida wannan matar ta zama mumayyaza, mai iya bambance jinin haila da kuma jinin ciwo din, saboda mata ma ba kowace mace ne za ta gane wannan jinin haila ne wannan jinin ciwo bane ba. Sai ya ce mata ki bar yin sallah gurgurdan kwanakin da hailan yake zuwa. Kaga ma'ana idan jinin hailan ta yana zuwa yana yin kwana 10 ko kwana 15, to bayan ya karin nan sai ta bambance cewar yanzu jinin haila ya zo, wannan jinin da yake zuwa ba na haila bane, saboda haka sai ta yi wanka sai ta yi sallah ta dora a kayinsa. Sun maktasili wa salli, yace daga nan sai ki wanka sai ki sallah. To saboda haka kaga aiki ne ja kenan akan mata din su gane wanne ne ma jinin tukuna, wanne ne jinin haila, sannan kuma wanne ne jinin da na ciwo ne ba na haila bane. To malamai dai sun yi bayanai kaca-kaca, sun ce jinin haila yana zuwa, akwai hadisi ma na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai ba a kawo shi anan ba, cewar shi jinin haila yana zamantowa baki ne kuma yana da kauri haka yake zuwa. Shi kuma jinin istihaza yana zama wani jaji ne kuma marar kauri. To saboda haka mace idan jinin ya zo mata yayi kwanakin da zai yi, za ta iya gane cewa ga kalan wannan jinin yana baki ne sannan yana da kauri, shine jinin haila kenan. Idan daga kuma ya zama ja sannan ba shi da kauri, to ya koma jinin istihada kenan, ba jinin haila ba, ya koma jinin ciwo. To saboda haka sai ta iya bambance waɗannan kwanaki, ai wannan jinin sannan da kwanakin da zai yi. Malamai sun ce yawancin mata jinin haila baya wuce kwana 6, kwana 7 yake musu yawancin su. Saboda haka idan mace ba mu mayyaza bace, ba za ta yi bambance wannan jinin haila bane da wannan jinin istihada bane, sai ta doro akan kwana 6 ko 7 din nan. Bayan ya zo ya kwana 6 nan sai ta ce to shikenan, daga yanzu ta gama haila, ta fada istihada kenan. In ba za ta yi bambance ta gane cewa jinin gashi ne wannan na haila bane, wannan na istihada bane ba. Suka ce yawanci baya wuce haka. To Imam Malik da yace ko baya ne ne idan ya kwana 15, in ya kwana 15 to daga nan magana ya kare kawai. In ya ci gaba da zuwa to ba jinin haila bane, jinin istihada ne. Sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah, kamar yadda wannan hadisin ya faɗa, cewar ta kidaya kwanakin da take ganin na jinin haila ne, daga nan sai ta yi wanka sai ta yi sallah. Wa fi riwayatin, a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walaysat bihaidatin lalle wannan ba haila bane fa idza aqbalatil haidatu idan haila ta fiskanto faturki salata fiha kibar sallah a cikin ta fa idza zahaba qadruha idan gurgurin kwanakin ta ya tafi faqsili anki dama to ki wanke wannan jini din wa salli sannan ki sallah to anan dai har yanzu ana karin bayani akan yanda za a yi ne idan jinin haila yazo da kuma jinin ciyo na istihada wanda ba na haila bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan jinin ba na haila bane saboda haka baya kama da jinin haila idan ya tinkaro ko in yazo shi to a bar sallah ba za a sallah cikin sa ba har sai ya tafi idan tsawon kwanakin sa suka tafi to koda jinin istihada yana nan za a yi wanka sannan za a yi sallah saboda haka jinin istihada dai jini ne na ciyo wanda zai zo yawanci bayan jinin haila yake zuwa yawanci bayan jinin haila yake zuwa saboda haka idan ya zo mace za ta dawo da yin sallanta da yin ibadunta duka in ta haji azumi ma da azumin ta ci gaba ba za ta ci ai ga jini a jikinta ba to anan malamin sun yi maganganu da yawa to ya za a yi kuma ga jini ya za ta yi wannan hadisin da ya gwada mana cewar ta yi wanka sannan ta yi sallah akwai bari mu karanta ɗaya hadisin shi ma in muka hada shi sai mu yi bayanin duka an Aisha radiyallahu anha anna ummu habibata ustihidat sab'a sinina fa sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika fa amaraha an tagtasila fa kanat tagtasilu li kulli salatin an karbo wannan hadisin daga sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda tace ummu habiba ta kasance tana yin jinin istihada har tsawon shekara 7 jinin istihada yana zuwa jikinta fa sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai ta tambaya annabi ya da mace Allah su tabbata a gare shi akan haka fa amaraha an tagtasila sai ya umurce ta da tayi wanka fa kanat tagtasilu li kulli salati to ta kasance tana yin wanka a kowace sallah to wannan hadisin akwai ummu habiba ta zo ta tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cewar jini yana zuba a jikinta jinin istihada kenan har tsawon shekara 7 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato umurni da cewar ta yi wanka sai aka ce ta kasance tana yin wanka a yayin kowane sallah to idan mace jinin istihada yana zuwa mata bayan na hailanta ya kare duk da dama akwai rikicin cewar zai iya zuwa yau jinin na haila din ya dauke gobe babu shi sai jibi ya dawo ko kuma ya dauke kwana biyu bayan kwana biyu kwana na uku sai ya dawo to idan ya zama haka a masaban Imam Malik an ce durin da ba jini za ta yi wanka ta sallanta in ya dawo gobe ko za ta je a haka za ta irga kwanakin zata na riga kwanakin da jini yake zuwa har ta riga kwana 15 in ta samu kwana 15 daga wannan lokacin ko ya ci gaba da tsallaken nan ya koma ba jinin haila ba ya koma jinin istihada saboda haka sai ta yi wanka sai ta ci gaba da sallah to saboda haka idan jinin nan yana nan na shi istihada kenan na ciyo a wannan hadisin an ce ummu habiba ta shekara 7 tana fama da shi ta yi wanka in dai wanka sai ta yi sallah to anan malamai sun yi sabani cewar to yanzu idan mace tana da jinin istihada zai kasance duk sallan da za ta yi sai ta yi wanka kenan kafin ta yi sallah ko kuma za ta ya za ta yi tunda wannan hadisin ya gwada cewar gashi nan an ce ta yi wanka fa kana tagtasilu li kulli salati tana yin wanka a kowane sallah to shin kowace sallah idan mace za ta yi tana yin jinin nan na istihada sai ta yi wanka kenan to an yi sabani mazhaban Imam Malik dai da Imam Shafi'i suka ce ba za ta yi wanka a kowane sallah ba wanka za ta yi a kowane sallah ba abinda za ta yi shine za ta na yin tsarki tana yin alola idan za ta yi kowace sallah ta zama kaman silsil bauli kenan kaman mai yiwu fitsari wanda kullum wannan sa jike yake to ba zai yi sallah ba sai yayi alola yayi tsarki yayi alola kowane sallah sa suka ce haka za a yi to wanda suka ga hujja da wannan hadisi kuma suka ce ina in dai za ta yi sallah ita mai jinin ciwon nan mai jinin istihadan nan sai ta yi wanka to suka ce wasu malamai suka ce wannan hadisin wannan magana da aka yi fakan tattasilu kulli salatin din nan baya cikin hadisi ana ƙarin bayani akan maganar kawai cewa tana yin wanka a kowace sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba ta umurni tana yin wanka a kowace sallah ba duk da ko wani hadisin kuma nan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wata mace ta zo ta tambaye shi cewar gashin tana jini jini yana zuwa mata babu iyaka ya za ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to idan lokacin sallan azhar yayi ta ji ta yi jinkiri ba za ta sallan azhar din ba har sai kusan lokacin la'asar yayi kusan shiga sai ta yi wanka ta yi azhar ta yi la'asar sannan idan magariba ta yi ta yi jinkiri ba za ta sallan magariba din nan ba har sai lokacin isha yayi kusa sai ta yi wanka ta yi magariba ta yi isha'i sannan in asuba in ta tashi da asuba ta yi wanka ta yi sallan asuba to amma dai masaban Imamu Malik mazaban da muke kai da suka hada hadisin gabaki daya suka ce kawai abinda zai fi sauki shine mace kawai idan tana jinin istihada to kowane sallah idan ta zo yi ta yi tsarki ta yi alula ce sallah ba sai ta yi wanka ba to wannan shine abinda aka tabi aka yi to sannan wata matar ta zo ta bayani sallallahu alaihi wasallama ta ce jinin nan yana zuwa mata shi jinin istihada din ya za ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mata yadda za ta yi cewa ta yi wanka ta yi sallah din sai ta ce ya rasulullahi abun ya wuce haka wato ma'ana baya tsayawa yana nan kawai to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ta damare jikinta ta kaga yanzu ma'ana shine a nemi kaman wani irin wannan me yake sarwa audugan nan a saka in zai yiwu a tare dai a yi sallan a haka idan wato ba zai yiwu ma ya tsaya ba sai a tattare a samu a yi sallan a haka saboda wannan jinin ba jini ne na haila ba maganan jinin istihada ake to a haka za a yi a yi sallah da shi to bayan haka malaman suka ce to shikenan ya za a yi kuma tunda yanzu ai ta dawo tana sallah yaya kuma maganan saduwa da mijinta tunda jinin nan na ciwo ne yayi shin za ta sadu da mijinta ko yaya kuma ga jini yana nan jinin istihada to anan dai a Abdullahi bin Abbas da wasu daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce za ta iya saduwa da mijinta su sai na Aisha suka ce a ba za ta sadu da mijinta ba ga jini yana nan ina maganar saduwa suka ce saboda haka babu maganar saduwa to an yi sabani a ciki to amma Imamu Ahmad bin Hanbal ya ce su Imamu Malik ma dai sun tabi akan cewa eh lallai ba a son haka sai dai a yi jinkiri a jinkirta kar mijin ya ce zai ci gaba saduwa da ita tana cikin wannan hali na jinin ciwo din an fi so dai a wajensu dai musahabi ne ya koma gefe haƙura da saduwa da ita amma Imamu Ahmad bin Hanbal ya ce shi yana ganin cewar idan an ɗauki lokaci mai tsawo to zai iya saduwa da ita ko da tana wannan jini din da istihaba amma sauran mazhabin ba shi ba shine kawai da mun yago da cewar za a yi jinkirin sosai amma saura suna ganin ya halatta amma su sai na Aisha ta bangaren suka ce a lalle a nemi magani sai ta warke tukunna kamar ayi magana saduwa da ita to wannan jinin dai na istihaba haka yake kasancewa saboda haka yana da kyau kware da gaske mata su lura sosai su gane shi cewar injin haila yana zuwa kwana nawa yake sannan ya yanayin sa yake ya kalar sa yake kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada kamar yadda muka faɗa ya kasance sakinun ne yana da kauri sannan kuma aswad baki ne kuma mai kauri sannan yana da wari haka yake zuwa shi jinin haila amma shi wancan ya kasance ahmar ne kuma raqiq jaji ne kuma mai marar kauri shi jinin istihada saboda haka mace ana so ta zama mayyaza tana iya bambance wannan jinin gashi nan na haila ne wannan kuma na ciyo ne ana Aisha radiyallahu anha qalat kuntu attasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junubun wa kana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'il وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض أنا عائشة رضي الله عنها أنت ربودك سيدنا عائشة الله كارمة الدا قالت تاتي kuntu aktasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidi, na kasance ni ina yin wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah su tabbata gare shi a cikin kwariya guda daya, kilana junubun duka mumuna da janaba, wa kana ya'muruni fa attaziru, sai ya umurce ni da na daure jikina, fa yubashuruni, sai ya mannu da ni, wa ana haidun, alhali kuma ina yin haila, wa kana yukriju rasahu ilayya, ya kasance yana fitar min da kayinsa a gare ni, wa huwa mutakifun, kuma yana cikin itikafi, fa aghsiluhu, sai na wanke masa wannan kayin nasa, wa ana haidun, kuma ina tare da haila. Wannan hadisin an samu shi daga sayyidat Aisha, Allah kara mata yadda, tace kuntu aktasilu ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina'in wahidin, na kasance ni da annabi sallallahu alaihi wasallam muna yin wanka a cikin kwariya guda daya, kilana junubun dukan mu muna da janaba. Wannan karatu mun riga mun karanta shi a baya, mun yi bayanin maganan wanka tare din nan. Na'am. Wa kana ya'muruni fa attazilu, annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtata, wato ma'ana idan ina cikin jinin haila, yana umurtata da na damare jikina. Malamai suka ce duk da wani hadisin ma ya fi da wannan, ya tafsirin wannan maganar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta daure daga cibiyanta zuwa gwiwarta, nan za ta damare a cikin jikinta, fa yubashuruni, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rungume ni, wa ana haidun, sannan kuma ina da haila. Saboda haka wannan ana gudu cewar karatun da Yahudawa suke cewar mai haila ba za a zauna tare da ita ba, ba za a yi komai da ita, ba za a kore ta a cikin gida ma sai ta gama jinin hailanta ta dawo. To musulunci ya gwada ba haka ake yi ba, idan mace tana jinin haila ba, mijinta zai zauna tare da ita, zai kwanta tare da ita, sannan abin da ba zai yi da ita ba shine ba zai sadu da ita ba. Shi yasa Qur'an ya ce qul wa'adan fa'tazilu nisa fil mahid, wato wannan jinin datti ne ku yi nisa da matanku idan suna yin wannan jini din. To anan sai mazahib da aka sani, mazhaban Imam Malik da Imam Shafi'i, suka ce eh lalle babu, idan mace tana jinin haila to lalle ba za a sadu da ita ba, abin da ya kama daga cibiyanta zuwa gwiwanta ya haramta mijinta. To amma Dawud Zahiri ya ce ba haka bane, wajen haidar ne kawai, inda jini yake zuwa ne kawai ya haramta wajen ta, sai ai ya haramta gare shi, tunda an ce a yi nisance su akan wajen jinin da inda jini yake zuwa, shi yace fahimtar da yake nan. To saboda haka anan kowanne ma dai aka dauka maganar da ake yi shine idan mace tana haila to ba wai za a guje ta bane a ce shikenan babu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana runguma sayyidina Aisha, kuma alhali tana jinin haila. To saboda haka kaga musulunci ya gwada cewa ba za a kyamace masu yin jinin haila ba, za a zauna tare da su, za a kwanta tare da su, za a yi komai tare da su, kuma duk da suna yin wannan jinin haila din. Wa kana yakhruju ra'suhu ilayya, tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fidda kayinsa a gare ni, wa huwa mutakifun, kuma lokacin yana itikafi, fa'asiluhu wa ana ha'idun, sai na wanke masa wannan kayin nasa, kuma ni ina tare da jinin haila a lokacin. To ana akwai maganganu da malamai suka yi cewar na ɗaya tukunna ziyaran wanda yake itikafi a masallaci, shi yana cikin masallaci yana ba zai fito ba. To sai na Aisha ɗakinta ya kasance yana jikin masallacin, jikin masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake itikafi a ciki, na ɗaya kenan. Sannan na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba fito yake a cikin masallacin ba, yana cikin masallacin yake miko masa kanta, yake miko kansa, take wankewa, take taje masa kayin nasa. Amma a wata ruwaya na wannan hadisin sai na Aisha tana cewa to waye ne a cikin kudirin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba zai ji wani abu ba, waye a cikin ku zai zama haka kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama? Annabi sallallahu alaihi wasallama dan yana azumi, iyalinsa ta zo ta tace kayinsa, ba zai ji komai ba, kai ma haka ne? Kaga kai kan ba haka bane. Saboda haka wannan sayyidina Aisha da aka karanta wannan karatu take cewa waye ne irin ku, waye a cikin ku irin sa wanda ba yake iya mallakar da zuciyarsa, ba wani abun da zai shiga cikinta. Kaga mu sauran jama'a ba haka muke ba. Saboda haka karka ce ka ji hadisi an karanta saboda ka ko kana itikafi iyali ka za ta zo ta caje maka kayin ka ba haka bane wannan ya cike bace annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda in hakan ya faru ba abin da zai faru to saboda haka kuma ana gwada cewa ita mai haila ba za ta shiga masallaci ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin masallaci tana cikin ɗakin ta yake miƙo kayin sa take taje masa kayin nasa tace fa aksiluhu wa ana haid sai na wanke masa kayin nasa alhali ni kuma ina haila wannan da du'a ana kwatanta maka cewa ba a nisantar wanda take jinin haila kenan ba abin da zai nisance ta wa ana Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattakiu fi hijri wa ana haid fa yaqra alquran an karbo wannan hadisi daga sayyidina Aisha Allah kara mata yadda tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattakiu fi hijri annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kishingida a jikin cinyoyi na wa ana haid alhali ina haila fa yaqra alquran sai karanta qur'ani to a wannan hadisi sayyidina Aisha radiyallahu anha tana ga mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kunciya a jikin cinyoyinta alhali tana haila akwai wani hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallama da wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yake ga mata cewa ta miƙo masa abu da hannunta sai ta ce ya rasulullahi ina haila sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai hailan ba a hannun keke ba saboda haka ki miƙo sai ta miƙa saboda haka dai wannan dido ana kwatanta mana cewa mai haila dai ba wai tsananta ake yi a kore ta can nesa ba kaga tana hailan amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwanciya akan cinyoyinta duk da tana wannan ci sannan fa ya qara'u alquran sai kuma ya karanta qur'ani saboda kaga karatun alqur'ani a jikin mai haila ba shi da wani laifi ba laifi bane ko da mace tana jinin haila za a iya karanta qur'ani ana manne da ita to shin ita za ta karanta shine inda aka yi sabani kenan wadanda suka ce ba za ta karanta ba suna kaba hujjojin su cewa la musu illal mutahharuna kenan ba wanda suke taba alqur'ani sai masu tsarki cewa sai mutun yana da tsarki tukunna nan ne zai taba qur'ani amma ba shi da tsarki ba zai taba ba la musu illal mutahharuna ba wannan da suke taba alqur'ani sai masu tsarki saboda haka ba yanda za a yi idan mutun tana haila ta taba qur'ani ma balle ta karanta shi amma a mazhaban Imam Malik an ce sai dai aya daya za ta iya karanta aya daya ma dan neman wato tsare kanta in tana neman tsare kanta to za ta iya karanta aya daya aka ce za ta iya karanta aya daya amma dai abin da yafi yawa shine cewar idan mace tana jinin haila to ba za ta karanta qur'ani ba shine abin da yafi yawa a cikin wannan da ake yi to saboda haka wannan duka ana ƙara mana bayani akan cewa idan mace tana jinin haila ga yanda abu yake na to sannan a yanzu dai har yanzu a cikin maganan jinin haila din nan mata sun kasance idan mace tana jinin haila cewa idan an sake ta ya yanayin ta yake wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru cewar matan da aka sake su za su zauna tsawon wata a jini uku idan suna jinin haila idan mace aka sake ta iddanta zai kare ne bayan ta yi wannan jini sau uku in ta jini guda uku shikenan iddanta ya kare wato jinin haila ya zo ta yi ya kare ta sake yin wani sau uku in miji bai bayar da ita ba har ta yi jinin nan guda uku to shikenan ya rasa ta kenan ba maganar mayarwa kuma sai dai a sake da sabon daura wuri amma in ba ta yi wannan jinin guda ukun ba ya mata saki daya yana da damar da zai cewa ya mai da ita kuma ta koma amma in ta yi wannan jinin guda uku to babu maganar sa sai ya sake shiga layin sabon nema kenan idan ya samu tukunna ta koma saboda haka matan da aka sake su suna yin jini guda uku dai to anan an yi maganar cewa kamar yadda muka balala zuciyar matan wasu kwana 10-15 shine mafi aksar jinin haila yake yi sannan wasu kuma kwana 10 wasu mazhabi din masu tafi cewa kwana 10 ne wasu suka ce kwana uku ne, wasu suka ce kwana biyu ne, wasu suka ce kwana ɗaya ne ba, ko kwana ɗaya wace ta yi, ta yi jinin haila, shikenan za ta iya yi ta kare shi a wannan kwana ɗaya. Amma dai kamar yadda muka faɗa, abin da ya fi yawa shi ne a su matan ma kwana shida kwana bakwai. To sai malaman suke cewa a zamanin Sayyidina Ali akwai wata mata da aka sake ta, da aka sake ta, mijinta ya sake ta, cikin wata ɗaya sai ta zo ta, ta zo ta sai ta samu Sayyidina Ali, ta ce masa ita fa ta gama jinin hailanta a wata ɗaya, ta ce ta gama. To akwai wani a wajen da ake ce masa Shurai, sai Sayyidina Ali ya ce masa to kai ka ba ta amsa, ya kake gani jinin ta gama? Sai ya ce eh, za ta iya gamawa, tunda kuwa ai ana iya yin haila a cikin kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku, saboda haka kwana 30, saboda haka a cikin wata ɗaya za ta yin haila sau uku kenan, saboda haka shikenan ta yi, shikenan aka ce to an zartar da hukunci, ya zama akan haka cewar idan mace haka take, idan dai aka samu, yace a lokacin a kira ɗan uwanta wanda za su ba da shaidan gaskiya cewa lalle ta yi jini guda uku, aka kira kuma suka tabbatar da yi, to shikenan daga lokacin kaga iddanta ya kare kenan. To sannan mace kuma mai ciki, ita kuma hukuncinta shine idan tana da ciki, to idan miji ya sake ta tana da cikin nan, idan ta haihu shikenan maganar sa ya kare, ta gama iddanta, ta gama komai ba in ta haihu, ba wani maganar kuma wani abu, haihuwanta nan shikenan. Sannan idan kuma mutuwa ne ma, idan ta haihu shikenan, cewar wa ulatu lhamali ajalahunna an yada'na hamlahunna, cewar wanda suke da ciki su maganar su shine su haifar da wannan cikin, idan suka haihu shikenan magana ya kare, ba wani magana, maganar su ya kare daga haihuwa, ba wani maganar gidda. To kuma idan kuma mace ta kasance kuma wadda ba ta yin jini ba, ana samun mace da ta wuce jini yayi, wallahi isna min al-bahir min nisaikum min shawtu faidatuhunna thalathatu ashhur, cewar matan da aka ɗebe tsammani su da jinin haila su rabu, to idan kuna shakka akan ya yanayin su zai zama, to faidatuhunna thalathatu ashhur, iddan su shine wata uku, idan mace aka sake ta ko bata jinin haila, wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum min zatu faidatuhunna thalathatu ashhur, wata uku za ta yi kawai saboda ta ba jini, saboda haka ba za a kidaya ta da maganar jini ba, in ta yi wata uku shikenan maganar ta ya kare, waɗanda ba sa yin jini kenan, in ta yi wata uku shikenan ita an gama da zancenta daga wata uku nan da ta yi, idan ba ta yin jini, idan tana yin jini kuma in ta yi jini uku shikenan an gama da maganar ta. Sannan malamai suka ce su matan gabaki ɗaya ba sa wuce a shekara 50 suna yin jinin haila, yawancinsu ba sa wuce shekara 50. Sai na Aisha tana cewa lallai ba kowace mace ba ne za a samu ya ta ita ba Balarabiya ba ce, ba kuma ba Quraishiya ba ce, ta kai shekara 60 tana yin jinin haila. Amma matan Larabawa suna yin shekara 50 suna yin jinin haila, sannan matan Quraishawa suna yin shekara 60 suna yin jinin haila. Ita kuma mace zai ta jinin haila nan ne dama ake maganan maganan haihuwa, yawa sai ta jinin haila nan ne ake maganan za ta samu haihuwa, saboda kamar yadda muka sani idan ciki ya shiga to zai tare kenan zuwan jinin haila din ya koma ta can kuma. To sai ya zama yawancin mata din, an ce ajamawa mu dai mata na nan wanda ba Larabawa ba, ba sa wuce shekara 50 yawanci, in mace ta wuce shekara 50 ba za ta yi jini ba, sai dai nadirai ana samun waɗanda suke wucewa, dan akwai jikan Sayyidina Ali karramallahu wajahu wanda wata mace ta haife shi, an ce uwar shekara ta 60 ta haife shi, saboda haka ana iya samun Balarabiya ta shekara 60 ma tana iya yin jini wanda za ta iya haihuwa. To haka dai abun zai kasance. وعن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كيف يصيبنا ذلك كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أن معاذة بنت عبد الله أنت روى حديثنا لذا معاذة إر عبد الله على تاتي سألت عائشة رضي الله عنها ناتن بي سيدنا عائشة الله دديتا فقلت سينتي ما بال الحائض تقضي الصوم ميسا ميين حيلة تكي بيان أزمي ولا تقضي الصلاة أما باتا بيان صلاة فقالت سيدتي أحرورية أنت كي بحرورية كي فقلت سينتي لست بحرورية نيبا بحرورية وشي ولكني أسأل سيدني إنا تنباني فقال سيدتي كان يصيبنا ذلك للي هكا ناساومه فنؤمر بقضاء الصوم sa'a umurce mu da mubiya azumi wala nu'maru bi qada'i salati amma ba umurtan mu da mubiya sallah wannan hadisi an samu shi daga Ma'azata bintu Abdullah ta zo ta tambaye sayyidatu Aisha tace mata me yasa mata suke mace mai haila sai a ce ta biya azumi amma ba za a ce ta biya sallah ba sai sayyidatu Aisha tace mata ke ba haruriya ce wato su a wannan kabila ce su harirawa dinnan ya kasance an same su a zamanin sayyidina Ali sune ake ce musu khawarij wanda suka fita daga cikin biyayya wa sayyidina Ali su khawarijawa ne saboda haka su suna da fahimtar cewar dole mai haila ta biya sallah ba iya azumi za ta biya ba za ta biya sallah sun dauki abun da tsanani suka ce za ta biya sallah ba iya azumi za ta biya ba za ta biya azumi sannan za ta biya sallah saboda ai sallah ta biya azumi ai daga shahadatai ne ai sai sallah ko mutum bayan ya shaida la ilaha illallah rasulullah ba sai maganar sallah ba kaga daga bani za ka magana azumi to saboda haka sallah ita ce abun da yake cancanta a biya suka ce su suna kan wannan fahimtar abun da suka gane kenan to shi yasa sai ta Aisha da aka zo aka tabbata mata wannan tambayan sai ta ce mata ke din baharuriya ce wato mana ki kina cikin wanda can masu wannan fahimtar ne sai ta ce lasu biharuriyati na ni bana cikin su ni ba baharuriya bace walakin ana sai dai ina tambaya ne walakin asal sai dai ina tambaya ne kawai sai ta Aisha ta ce mata to mu ma dai haka yana samu hakan yana samu mu ma amma sai aka mana umurni da mu biya azubi amma ba mana umurni da mu biya sallah ba abinda ta gaya mata ke to anan malamai sun ta maganganu da yawa cewar to me yasa aka ce a biya azumi kuma ba za a biya sallah ba bayan kuma sallah ita ce akbara sallah ita ta bi girma ai amma sai mace ta kiyin sallar nan ana gani ta yi kwanakinta ba ta sallah kuma za ta biya ba ta sha kenan amma kuma ga azumi kuma sai a ce ta biya to wasu malamai suka ce hikiman da yake cikin haka shine ai ita sallah kullun ana cudanya da ita kullun ana yin sallah saboda haka in bata biya sallah ba ma za ta yi wasu salloli amma shi kuma shi kuma azumi lokaci ne a shekara sau ɗaya ne ake yi saboda haka dole ta biya shi falalansa da ladansa da me a shekara sau ɗaya ne in bata yi ba aka ce ka gato shikenan ta rasa wannan lada din kenan amma sallah kam kullun inda tana raye za ta yi sallah ba za ta fasa yin sallah ba suka ce saboda sallah ana cudanya da ita kowane lokaci shi za ta ce ba za a biya sallah ba amma azumi sau ɗaya ake yin sa a shekara shi yasa sai aka ce a biya sannan wasu malamai suka ce a kawai saboda karfin cewar wannan jinin nan na haila jini ne wanda najasa ne sosai bayan da za a yi sallah da shi ko bayan da za a yi azumi da shi ai yanzu mutum in bashi da lafiya in ya dage ya azumi ya azumi yana nan ko azumi sai yayi ko bashi lafiya ana azumi sai yace kai yana ga zai yi sai azumi sai yayi amma mai yayi a lokacin bata sai ta azumi bai ta in dai gobe ba bata yi ba koda ta yawa a lokacin saboda wannan yanayi to duk da dai daga ƙarshe dai an ce ma ba ma gane wannan hikimar ba kawai abu ne na Allah Allah ne barokansa sani me hikimar cikin wannan abin da ya aje saboda haka dai aka umurce su da su biya azumi amma ba tare da su biya sallah ba su kawari su ne suka ce a za a iya biyan za a biya sallah da azumi za mu ci gaba ne kan ko ya muke da lokaci na'am to alhamdulillah za mu tsaya nan insha Allah mun gaba kitabu tsahara kenan yanzu in Allah ya kaimu muka sake zuwa za mu dauki kitabu salah wannan hadisan da aka karanta gaba daya suna magana akan zargi ne ya za a yi a zarkaka kafin a shiga maganar sallah saboda haka abinda muka karanta daidai muna fatan Allah ya bamu da don sabon da muke kuskure Allah gafarta mana lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan akwai mai tambaya sai yayi a cikin abin da aka karanta
tambaya na shine kamar lokacin da ake cike biyan sallah na yayin jini misali in ta gama jini kamar dabda magriba ne ko an yi sallar magriba kafin isha shin za ta biya magriba nan ne sannan ta isha ko kuma kawai magriba ta wuce duk da lokacin da bai dade ba insha Allah
wato za ta biya sallah ne a daidai lokacin da jinin ta ya kare ka gane in lokacin da jinin ya kare cewar akwai sauran lokacin sallar ma misali ta magariba da ka kawo misali an shiga in ana cikin larurin sallar ne ma ba wai ta fita bane to za ta biya sallar wannan da wannan sallar za ta da wannan sallar ta biya za ta biya kamar misali a ce mu bace jinin ta ya kare lokacin ana yin sahur to za ta azumi wannan ranar ka gane za ta azumi wannan ranar ko da kuma saura kaɗan ne lokacin ya ɗaya a alfijir ya ke zo ko da saura kaɗan ne alfijir ya ke zo za ta abu wannan rana saboda haka idan jini ya ƙare za ki duba ki gani a wace sallah ake idan ana sallar magariba ne an yi magariba kenan ko ba ka ba saboda haka zama ganin la'asar ya riga ya wuce saboda haka za ki biya magariba sannan da isha idan dai ana cikin laruri ne na lokacin sallah to za a biya wannan sallah ne kawai shi ne a taƙaice sannan akwai maganar da babu yiwuwar mata cewar shin sai ta yi sallah ne a sai ta yi wanka ne kafin ta zama mai tsarki kamar yadda an ta faɗa cewar sai ta yi wanka kafin ta zama mai tsarki amma wankan shi sa ta yi sallah sannan a sadu da ita nan ma malamai sun ta saɓani cewar miji ba zai sadu da matarsa ba ko da ta gama jini har sai ta yi wanka yawa kana ce kawai ta tsarkaka shikenan sai a sadu da ita sannan ya ake a tsarkakan ma mun manta wannan ba mu faɗe shi ba cewar idan jinin ya ƙare akwai waɗanda matan da jufuf ne su bushewa yake wajen hailan yana bushewa da suna su saboda haka idan ya bushe shikenan to amma kuma akwai kuma wanda qassatul bayda wani farin ruwa ne yake zuwa musu to bayan wannan ta ga jufuf din ta ga wajen ya bushe sai wannan farin ruwan ya zo to a nan ne tukunna sai ta je ta yi wanka ɗayan biyu ne a ciki saboda haka idan mace bushewa yake yi wajen hailan ko kuma sai ta ga qassatul bayda amma nan ma an yi saɓani sun ce wasu matan ba sa ganin wannan qassa din ba sa ganin wannan ruwa farin ruwan nan ba sa ganin sa wasu mata to mace sai ta gane a wane ne take in tana cikin yanayin wanda sai sun ga farin ruwa ne to shikenan ko da ya ɗauke sai ta jira ta ga wannan qassatul bayda din sannan kafin ta yi wanka ta yi sallah sannan kuma in juhud ne in ya bushe shi kenan to sai ta yi wanka sai ta yi sallah kenan
idan ta kasance ya tsaya kuma ba ta yi wanka ba
ya shi ne maganar muka yi zazuwa idan ya tsaya kuma saura kaɗan alfijir ya keto to ko ba ta yi wanka ba za ta ɗauki niyyar wannan azumin wannan rana din da za a yi za ta yi azumin wannan rana yawa za ta yi niyyar azumi za ta shiga azumi da ita daga nan daga ba sai ta yi wanka ta zauna yawa za ta yi sahur yawa za ta yi sahur sai ta yi wanka daga na'am to alhamdulillah abin da muka karanta dai Allah ba mu la don samu ko kuskure Allah ya zaba ta abin da kuri ya za wa sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna tuwa dole da bai sanin da sallallahu alaihi wa sallam